به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاتر غوتن شدا شكرا تدبود إلى دريه دود أربعين دبكو هجرية واندي داشي دا غوما غوتن شابيو شكرا تدبو بيد أشرين دبير ميلادية منا درسين سبعين دبكو a cikin wannan littafi mai albarka na Zadul Mustaqni da muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gidan kai Kano Nigeria. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna cikin sabon fasali da yake magana akan salatul tatawwu, sallan nafila da falalata da kuma bambance-bambancenta. A satin da ya wuce mun tsaya akan bayani dangane da wuturi, wanda yau in Allah ya sa da karatunmu duka zai tike ne akan wuturi. Malam tabaraka malam Allah ya masa rahama yake cewa a cikin matakan salloli na nafila masu daraja da matsayi akwai wuturi. Yace wa yutiru bi wahida a cikin littafin, wa in autara bi khamsin aw sab'in lam yajlis illa fi akhiriha wa bi tis'in yajlisu aqiba as-saminati wa yatashahhadu wa la yusallimu thumma yusalli at-tasi'ata wa yatashahhadu wa yusallimu. Yace wa adanal kamali salasu raka'atin bi salamaini yaqra'u fil ula yusabbihu isma rabbik wa fis saniyati bil kafirun wa fis salisati بالإخلاص ويقنط فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من أديت تبارك ربنا وتعاليت. هذا الشيء bayan ya gama salatul wutri, to ya kuma kawo bayani dangane da unut, shi ma za mu dan yi magana akai insha Allah lokaci ya bamu dama. A satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana dangane da a cikin nau'i na ibada na nafila, wai wacce ibada ce Allah ya fi so, wacce ce tafi falala. Akwai waɗanda suka ce sallah ne, wasu suka ce jihadi ne, wasu suka ce neman ilimi ne. A duk cikin ibadu gaba ɗaya wanda ifa falala shi ne neman ilimi. Sun kawo dalilai akan fifitar neman ilimi akan waɗannan ibadu na sallah da kuma jihadi kamar haka. Shi dai bawa yana neman kusanci ne zuwa ga Allah, ko dai da abin da yake zama lazimi wajibi a gare shi wanda Allah ya tilasta masa kamar sallolin farilla, da kuma wani abu da Allah ya mayar shi ya zama wajibi kamar aikin hajji ko zakka ko azumi. sannan kuma Allah ya dada bude kofa wa bawansa yana iya samun kusanci izuwa gare shi da aikata wasu ibadan da ba na dole ba sune na filfili akwai farilla akwai kuma na filfili to shine malamai suke sabani shin a cikin wannan na filfili ibadu na wanda ba na dole ba to a cikin su din wanne ne yafi falala wanne ake so bawa ya yawaita yi wanda shine zai samu lada da yawa a ciki sun da dai karshen abun a samu lada ne da yawa salloli zai yawaita yi boko azumi zai yawaita yi ko zikiri zai yawaita yi ko jihadi zai yawaita yi ko neman ilimi jumhurin malamai mafi rinjayensu sun tafi akan cewa afdalu ta'ati wa ashrafuha wa azkaha wa a'zamuha naf'an lil abdi fid dunya wal akhirah talabul ilmi wa ta'limin nas ibadar da tafi falala tafi daukaka tafi tsarki tafi girma tafi amfani ga bawa a wajen Allah a duniya da lahira shine ba wannan ya zage ya je nemi ilimin da ma zai san Allah da zai bauta masa tukunna ya nemi ilimi ya je ya karatu ya san Allah sannan abu na biyu in yayi ilimi ya karantar da mutane an samu nasoshi da dama da suka goyi bayan wannan ra'ayi da wannan fahimta cewa lalle Allah ya daga masu ilimi masu neman ilimi a cikin al'umma da yawa wadda baki ma bai iya bayani akan falalan masu ilimi ba qul hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun yanzu za ku kwatanta masu sani a cikin ku da marasa sani a cikin ku daidai ne ba za su taba yiwa ba a cikin suratul zumar ba ɗaya bane da masu ilimi da marasa ilimi malamai suka ce wannan istifham ne tambaya ce da take nuna mai ilimi da mara ilimi ba ɗaya bane da haka duk wani ibada da wani zai ji yayi ya yawaita sallah ko ya yawaita azumi ko ya yawaita wata ibada in dai mai ilimi yana kusa da shi to mai ilimi yana sama da shi a wajen Allah wannan lissafi ne na Allah ya tabbatar la yasawi al-alim wal jahil da mai ilimi da jahili ba ɗaya suke ba sannan Allah ya hada ilimi da imani kuma yayi bayani dangane da darajar masu ilimi da imani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kaga sai ce alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ga imani ga kuma wanda Allah ya bawa ilimi yace masu ilimin darajat suna da darajoji masu yawan gaske ba ɗaya ba bai ce daraja ba a'a darajat daraja at-ta'bir bin nakirati bi sigatil jam'i yadullu annaha kaseeratun kenan lalle yana nuni darajar nan mai yawa ne Allah yake fifita masu ilimi a cikin dukkan mutane so duk wata ibada da zaka je kai ka je ka nemi ilimin da zaka fara sanin Allah da zaka bauta masa shine sama ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mai ribati na neman ilimi ɗalibin ilimi da haƙuri akan neman ilimi da ɗaukan juriya da kunci da matsi na neman ilimi da rashi ta hambulul mashaq da kuma aiki da shi wannan ilimi din da ƙoƙarin yaƙar shaidan dan ba yanda za ka yi ka ilimi sai ka yaƙi shaidan wahalar da za ka sha wajen koran shaidan akan neman ilimi bai kai wahalar da za ka yi wajen koran shaidan ya bar ka kai sallah ko kai azumi duk wanda ya tafi neman ilimi ya kori shaidan ya kori son zuciya kuma ya kai matakin da in yayi karatun zai zo ya aiki da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, duk wanda Allah ya nufashe shi da alkhairi sai sanar da shi addini. Kenan duk wanda yake da tafiya yana zuwa makaranta yana neman ilimi, to wannan a cikin mutane Allah fa ya nufashe shi da alkhairi. Kaga ba wani wani mai ibada da aka gaya masa wannan matsayi in ba mai neman karatu ba. Man yuridillahu bihi khairan, abinda ake nufi anan ahlul khair, khair din kuma khairud dunya wa khairul akhira, alherin dunya da alherin lahira. Duk wanda Allah ya nufashe shi alherin dunya ko alherin lahira ko gaba ɗayan su, to zai fahimtar da shi addini. Ba a gane addini kuma sai an je makaranta. Wannan yake nuna su ne anfa'in nas wa aslahin nas wa aqrabuhum ila alkhair, su suke fi kowa amfani a cikin mutane masu neman ilimi masu karantarwa, kuma su suka fi kusa da alkhairi, sannan kuma su ne suka fi kira zuwa ga alkhairi. Kuma da ilimin su ne duk wani ma mai ibadar ayi yake yin bauta. Ba sai mai ilimi yayi karatu zai zo ya karantar ba, ba sai an yi rubutu a littafi zaka je ka bude ka karanta ka gane ka san Allah ba, ka san ibadar ba. Da ilimi ne ya tanafasu bihi almutanafisun, masu rigingeniya suke ta rigingeniya wajen neman alkhairi. Manzon Allah ya dada faɗan daraja da falalan masu ilimi irin wannan ibada. Innal mala'ikata latadau ajnihataha, mala'iku suna shimfiɗa ainihin fukafukensu. Li talibil ilmi ridan bima yasnau, duk wani mai neman ilimi mai neman karatu mala'ikun Allah ne suke mai inuwa a duk inda yake, saboda sun yadda da abin da yake yi. Allah ya yadda da abin da yake, su ma suka yadda. Shi yasa suka ce a nan gurin mala'iku sun nuna fifiko akan mai neman ilimi wanda zai tafi ya sammako ya tafi majalisil ilmi, saboda ya je ya san Allah. In ya san Allah ne zai je bauta wa Allah. Allah ce ku san ni kafin ku bauta mini. Sai ka je ka san Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sannan ka san shi. Malamai suka ce ba a kare addini kwata-kwata, ba a iya tsare addini sai da ilimi. Idan kuna so a tsare addininku, a tsare martabar addininku, da ku tura ƴaƴanku su yi ilimi su yi karatu. Masu ilimi malamai su ne za su ba addinin Allah kariya, yayin da aka ci mutuncinsa aka taudatar da shi. Shi yasa aka ce idan kasura al-ulama, in malamai suka yawaita a cikin al'umma, in tashara ad-dinu baina an-nas wa intashara al-khair, duk lokacin da malamai suka yawa a cikin al'umma to addini yana yaduwa a cikin mutane. Kuma ku je ku duba ku gani, duk inda aka ce akwai malamai da yawa to za ku ga ai bautar Allah ma ta fi yawa, saboda akwai malamai a ciki. Ai malaman ne suke cewa a bauta wa Allah, sannan kuma alheri yana yawaita a cikin mutane. Saboda me? Saboda ainihin wato masu ilimi akwai su a ciki, su suke dora mutane ala ta'ati wal khairat, su yi wa Allah da'a, su kuma fadakar da dukkan alheri. Duk wani mai alheri da zai alheri da sunan addini, ba sai mai ilimi ya karantar da shi ba, to yaya mutane za su zauna ba su nemo karatu ba? Ai ba zai maka tunkari ibada baka da karatu ba, ba zai ka je kai ta azumi kai ta sallah baka zuwa neman ilimi ba, a abin zai yi ba. Idan aka samu, duk inda aka samu karancin ilimi, idza qallal ilmu kasura al-jahlu, duk inda ilimi ya zama kadan to ka tabbatar jahilci sai yayi yawa a garin. Duk inda ku ilimi yayi yawa to sai ya kori jahilci. Yawaitan ilimin dalili ne na cewa wannan garin babu jahilci da yawa a ciki. Dan haka wannan yana nuna mana ilimi yana da alkhairi. Yau bayan wannan ma aka ce duk lokacin da jahilci yayi yawa suka ce azmal masa'ib wal balaya, in jahilci yayi yawa a cikin mutane aka hana mutane koyan addini, aka hana su je su yi ilimin addinin musulunci, to bala'i da masifu da fitintinu sai su yawaita a cikin su, su yi ta abubuwa na rashin imani saboda babu ilimin addini. A sa musu kyamar addini suna musulmi saboda an haramta musu neman ilimin addini. Ai baka san ilimin addinin, baka san addinin ba ma ballanta naka san girmansa. Daga cikin illar da makiya suke wa mutane shine su haramta musu zuwa makaranta, su haramta musu neman ilimin addini, don in sun san addinin za su kare addinin. Wanda wannan shine baccin da musulmi suke yi yau, ba su farka ba tukunna. Ana nan ana ta yakansu ba da bindiga ba, ana yakansu ba da kibiya ba, ba da takwami ba, ana yakansu da ra'ayi. ta yanda muka wayi gari an sa wa ƴaƴanmu sha'awar wani ilimi ba na addini ba, ana ganin mai neman ilimin addini wanda bai da abin da zai yi ne, ana ga mai ilimin addini ba mai shine ba shine mai daraja a cikin mutane ba. Don haka dole ne malamai su rinka fitowa karara suna bayani akan falala na ilimin addini da koyar da mutane shi da kuma tsira da rabauta da mutane za su samu idan sun yi ilimin addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa yau yana daga cikin alamar tashin alƙiyama min alamati sa'ati fushul jahli, a cikin alamomin tashin alƙiyama shine yaduwar jahilci a cikin al'umma. Alamomin tashin alƙiyama fitintinu da bala'ai su ta yawa, daga wancan sai wannan, daga wancan sai wannan, duka gaba ɗaya. Ibnu Abbas Allah ya masa rahama, daga cikin almajiransa akwai Zaid bin Sabit. Ai kun san Zaid bin Sabit? Ai kun san Abdullahi ibn Abbas? To Zaid bin Sabit almajirin Abdullahi ibn Abbas ne. Yayin da Zaid ya mutu, Zaid ya riga Abdullahi bin Abbas mutuwa, ranar da Zaid bin Sabit ne ya rasu, Ibn Abbas ya je kan ainihin wato kabarinsa, kurin da ya ga kabarin sai ya fice da kuka, ana ta bashi hakuri kuka yanke wa Ibn Abbas, yace alaman sarrahu an yanzura kaifa yaqbidu Allahu al-ilma fayanzur falyanzur hakada, duk wanda yake so ya gane yaya ne Allah yake dauke ilimi a cikin mutane ya kalli wannan bawan Allah, wannan mutumin ilimi ne da zaman kansa yau Allah ya dauke shi, to shine alamar tashin kiyama, alamar dauke ilimi mutuwar malamai. Dan lokacin da wani malami mashuhuri ya fadi ya mutu, to an dauke ilimi ne da yawa, kuma duk malamin da ya mutu to ya tafi da ilimin sa ne, da kwarewarsa, da fasaharsa, da ikhlasinsa, sai dan abin da ya koyar in an ci sa'a mutanen sun koya sun yi aiki da shi. Shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ibad, Allah ba yana cire ilimi bane ya zare shi daga zukata, daga kirazan bayi, walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama, Allah yana karban ilimi ne da kashe malamai, da mutuwar malamai, hatta idan lam yabqa aliman ittaqadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu, har sai an wayi gari babu malaman sun mummutu, mutane sai su riki jagororin su jahilai, shi kuma dan adam in yana raye dole sai ya nemi waye shugaban sa, dan haka sai ya zama babu ilimi, mutane sai a wayi gari masu ilimin duk sun mutu, sai su riki shugabanni su jagorori jahilai, su ne za su ta ba su fatawa, ai ta tambayan su suna bada ilimi akan bata da jahilci, fadallu wa adallu, annabi ya ce su bata kuma su batar da wani. Da haka gyaruwar wannan al'umma wallahi yana da alaka ne bi kasratil ulama il amili, da yawaita samuwar malamai masu aiki. Al'ummar da ta wayi gari tana tozarta masu ilimi, tana tozarta malamai, tana wulakanta waɗanda Allah ya sanar da su ilimi, to al'ummar ku yi mata kabbara guda bakwai ƙarshen ta yanzu. Al'ummar ku da take mutunta ilimi, take mutunta malamai, to gobenta zai yi kyau. Al'ummar da ta maida hankali masu tasowanta take gina su akan ilimi, to wannan gobenta zai haske mai kyau. Amma duk lokacin da aka kashe ilimi, aka kibawa wa ilimin addini daraja da kima, to mutane za su wayi gari, za su riki wasu, su ta ba su fatawa akan bata, su ta batar da su. An tambayi Imam Ahmad, wai shin wai a cikin aiki da dan adam zai yi a duniyar nan wanne ne afdalul amal, yace talabul ilm. Haka kawai Imam Ahmad ya faɗa, yace mu ci gaba da karatu, yace neman ilimi shine afdalul amal. A wata riwaya yace afdalu hal ilmu idza sahhat fihi an-niyya, abin da yafi komai shine ilimi idan niyya ta yi kyau. Aka ce to yaya za a yi niyyar mutum ta yi kyau akan neman ilimi, yace gashi nan an yanwiya an yatawada'a fihi, yanwi an yatawada'a fihi, ya nemi ilimi da niyyar cewa zai nemi ilimi ne dai ya kankan da kai, ya mai da kansa ba kowa ba, karatun da yake zuwa yana yi ne don ya rage mai girman kai, to wannan shine niyyarsa ta yi kyau. Sannan kuma wa an yu'allimuhun nas, shi burin sa ya je makaranta ya je ilimi, in ya koma gida ya koyar da mutane, ko ya koyar da ƴaƴansa, ko ya koyar da matansa, koyi koyi da yan uwansa koyi koyi da danyansa to wannan shine alamar ilimi mai albarka kuma ilimi mai ikhlasi ya zamanto aikin sa ilimin sa ya mai da shi na lahira ne tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ita ce gidan lahira da muke bayar da ita ga mutanen da ba masu neman girma ba a bayan kasa kasan yana cikin masifar da Allah zai jarrabe ka a rayuwarka idan Allah ya jarrabe ka da neman son girma da mulki gashi nan qur'ani ne ya fada cikin kadarul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi mutanen da basu mai da neman girma da neman daukaka kullun a ce su ne a sama a bayin Allah na kwarai suna yin kasa kasa ne sai a daga su kuna daga shi yana kasa kuna daga shi yana kasa la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada a cikin suratul qasas dan haka wannan shine maganar jumhurin malamai duk wanda ya lura da yau da gobe zai tabbatar da lallai talabul ilmi shine afdalul qurabat a cikin duk ibada muna magana ne akan tadawwu'i jama'a salatut tatawwu' dan haka duk yanda zakai kai kokari ka jefa kanka cikin daliban ilimi masu zuwa makaranta kun ga wannan zuwa masallacin da kuke magarba isha'i ko bayan asuba ko bayan asar wallahi ba abin da yafi muku dadi da ya saurara muku a rayuwa sama da shi kuma wallahi ba wanda yafi ku kwanci hankali da nutsuwa duk mutumin da Allah ya taimake shi a rayuwarsa yana iya samun wata magarba isha'i a cikin shagulgulansa ya ware wa Allah ya je ya zauna tun daga magarba da isha'i yana jin ana tunatar da shi Allah ya ce annabi ya ce irin wannan mutumin bai fiye tabewa ba malam kuma ba su da yawa irin wannan a cikin mutane ku kadan ne yayi ba ku da yawa da yawa yawan mutane kuma ba sa wannan ashe hanya ce ta rabo hanya ce mai albarka dalili na alqur'ani dalili na sunna ya nuna mana falalan ilimi da karantar da ilimi kuma yana nuna mana lalle in dai za mu yi wani abu to mu je mu nemi ilimi mallan da ilimi ne zaka idan fitina ta yawaita a cikin al'umma da husumomi suka yawaita a cikin al'umma sai a koma gurin masu ilimi duk mai hankali in ya shiga bala'i gurin masu ilimi yake nema ya za a yi mai Allah ya ci da ilimi ne idan wani ya kashe matarsa ko in zai saki matarsa ko ya saki matarsa yana so ya gyara sai a bashi fatawa zamantakewar gida da ilimi ci da sha da ilimi tashin hankali da fitintinu da suka yawaita a cikin al'umma ilimi yanzu mu nan Kano kun ga alhamdulillah jiha ce mai tarbiyar ilimi da karatu ai kun ga bala'in da ake da cikin rashin tsaro kashe mutane dauke dauke sace sacen da ake gudu a wasu jihohi gashi nan ta zo cikin jihar Kano duk an tsure an shiga uku ana wayo Allah alhamdulillah cikin tunanin da manya suka yi wasu suka ba da shawara suka ce aje a nemo makaranta Qur'ani a ba su damar su suma aje aka nemi masu karatun Qur'ani suka yi tai aka ce aje a ta karanta Al-Qur'ani a roƙa aje wajen Allah ayi addu'a a nemi Allah tabaraka wataala ya yayi bala'in da ake ci a ashe karfin bindiga ba zai iya aiki ba kenan kudi da ake da shi da karfin mulki ba lalle ya iya tasiri ba zai masu ilimi aka ce a nemi masu ilimi su je su yi addu'a kuma su umarci mutane su yi addu'a ashe su din da ake ganin ba su kai san kawo ba in an shiga masifa kuma su ne suke taimakon rayuwar ta zauna lafiya ilimi falalan sa malam baya iyakantuwa baya karewa Allah ya mana kuwa to sai malai ya ce summa autara ko kuma summa watara bi fi'lin menene yuf'alu bainal isha'i wal fajr summa witrun yuf'alu sannan shi witri yanzu malam zai fara mana bayani akan lokacin witri to yanzu za mu shiga fafatawa akan yaushe ne kuma za a yi witri yuf'alu bainal isha'i wal fajr witr shine akadun nawafili nafilfili waɗanda suke mafi girma in ji mallan shi mai wannan littafi akaduha ba'da salawati allati shuri'at laha aljama'a bayan salloli da aka shar'anta jam'i a cikin nafilfili bayan sallar jam'i to wuturi ta fi ƙarfi
idan an ce wuturi ana nufin mara baya daya daya uku biyar bakwai sha daya sha uku in asalloli ne wannan shine wutur manzo Allah ya faɗa cikin hadisi al-wutru haqqun Allahu akbar ومن لم يوتر فليس منا وتري غسكيا ne wuturi wajibi ne wuturi haqq ne duk wanda baya wuturi a cikin ku baya tare da mu ka ji da kyau kama san shi kana yi ko ba ka yi wannan wuturin da kake rena shi kullun bayan isha'i kai ta bacci a gida baka tashi kullun sai asuba rayuwarka gaba daya baka shafa'i da wuturi kuma da daddare a ɗakin ka baka tashi ka mai da rayuwarka kullun kawai da ka gama isha'i danne danne wayoyi ka tafi harkokin ka bacci ya kama ka kullun haka mallam yutir fa laysa minna wanda duk baya wuturi annabi ya ce baya cikin mu kada ma a tashi a kiyama kai ka nemi ka shiga cikin musulmi babu wani abu mai ban tsoro irin wannan magana ta annabi manzo Allah ce inna Allah qad zadakum salatan hiya khairul lakum min humrin na'am mujale Allah fa ya kara muku wata salla wannan salla da Allah ya kara muku tafi jajayen raquma a cika muku duniya gaba daya da jajayen raquma wuturi daya raka'a daya da zakai ta wuturi wallahi yafi a cika muku duniya da jajayen raquma manzo Allah ya ce ja'ala halakum ma bayna al-isha wal fajr Allah ya ajiye muku lokacin wutarin ku tsakanin isha'i da asubai Imam Ahmad a karkashin hadisi ne yace faman taraka al-wutra a fi man taraka al-wutra kai wanda ya bar wuturi ya kiyaye wuturi yace hada rajul su wannan mutum ne mummunan mutum da yake cikin mummunan yanayi mutum ne mara kirki shine rajul su ba mutumin kirki bane yace kai la yan bagi an tuqbala shahadatuhu ko shaidar sa in ya bada shaida wanda baya wuturi ko shaida kan ku karba jama'a kuna tare da ni kuna ji kuwa ku yi hakuri fa mu yi aiki da abin da muka ji wannan rayuwar wannan shiriri ta da ake yi wallahi sai mun gyara ibadan nan da muke sakati da ita ita ce rayuwar mutum in yayi wasa wallahi za a turbuda shi a kabari a je abin ne ka ka je kana lalime a rike ibada guda daya a ce kai ai baka kaza ma kuma ba abin da zaka rabu da ita dan kana yin wuturi yace ko shaida in ya bar kar ku karba wannan duka dalilai ne da malamai suke cewa kai lalle wuturi yana da karfi shi yasa zama sunna muakkada abu na biyu malamai sun yi sabani akan wannan wuturi din maganganu kamar haka jumhurus salaf magabata na kwarai suka ce duk da waɗannan nasoshi da wannan hadisi wuturi sunna ne ba wajibi bane suka ce eh abin da ya zama wajibi ai sallolin farilla ne guda biyar lalle sunna ce mai falala mai karfi amma ba wajibi bane inji jumhurun malamai wannan shine ra'ayin fuqaha'ul malikiyya da shafi'iyya da hanabila da mazahiriyya da ahlul hadisi sun tafi akan sunna ne mai karfi ita wuturi idan mutum bai yi wuturin ba kamar ya tashi ya kwanta bacci bai wuturi ba za a rubuta masa zunubi ba amma fa alheri mai yawa ya tashe shi aya ya kubuce masa ya kubuce masa walau fa'alahu fa innahu yusab in yayi wuturi kuma Allah zai bashi lada wasu suka ce na sam suka ce wuturi wajibi ne wuturi dole ne suka ce wannan maganganun duk annabi ya faɗe su akan abin da ba dole ba suka ce dole ne ra'ayin waye wannan imamu abu hanifa da haka a mazhabar hanafiya mazhabar abu hanifa ba wanda ya isa kwanta bacci a cikin yan mazhabarsa bai wuturi ba dole ne wuturi in dai kai dan hanafiya ne to sai kai wuturi da almajiransa duka. Wadancan mutane na farko jumhuru kenan, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanabila da ahlul hadith, suka ce ai suna dalili sallolin da Allah ya wajabta a zahiri a fili suke. Hafizu ala salawati والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلوات صلولين نن ده الله تبارك وتعالى يا وجبتا غاسنا صلولين ني غدا بيار الله ياتي اكولا دسو دولي ني واجبين اكولا دسو كما الله ياي بياني اكن ودانن صلولي. Abu Nabi suka ce lokacin da manzon Allah ya Isra'i da Mi'raji, cikin sallolin da aka bashi gaba daya na farilla babu wuturi a ciki. Wannan ana ba Abu Hanifa hakuri ne, ace Abu Hanifa Allah saka da alheri amma kai zafi. Suka ce da Annabi ya tafi saman bakwai ya je karbo ibada, sallar da ya karbo akwai wuturi? Babu wuturi. Ce salloli ne guda biyar. Dalili na hudu, na uku, wani mutumin kauye ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da sallolin da Allah ya wajabta, ya ce kawai ni annabi sallallahu alaihi wa sallam ina son ka gaya mu waɗanne salloli ne Allah ya ce wajibi ne sai na yi su. Manzon Allah ya ce khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla. Annabi ya ce wannan mutumin kauye ya ce salloli ne guda biyar a dukkan yini da dukkan dare, salloli biyar ne. Balaraban kauyen nan mutumin kauye ce hal alayya ghayruha, shin a kaina akwai wata sallah ta dole ta wajibi bayan waɗannan biyar din? Manzo Allah ce la babu. Suka ce haba Abu Hanifa, ga wannan hadisi. Annabi ce illa an tatawwa, illa an tatawwa, sai dai in zaka yi tatawwi kana da ra'ayi ka kara. Wannan suka ce yana nuna cewa annal witra laysa biwajib, witri ba wajibi bane, kawai dai manzon Allah ya yi bayanin falalan witri da darajarsa. Dalili na hudu, suka ce Mu'adh dan Jabal, yayin da annabi ya tura shi zuwa Yaman ya tafi da'awa, manzon Allah ya ce fa innahum ata'uka lidhalik, idan sun maka da'a sun yi kalmar shahada, fa alimhum, ka sanar da su annallaha aftarada alaihim, Allah ya farlanta musu khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane yini da kowane dare. Suka ce yanzu wannan hadisi in Abu Hanifa da shi da makamantansa za su lura, ai yana nuna mana in dai salloli na wajibi ne na tilas, wannan kwaya biyar din dai ne su ne kadai. Suka ce kuma haka annabi ya lura ya rayu, abin da ya ta gaya wa mutane kenan, kuma hayyabar duniya. Don haka lallai wuturi ba dole bane, wuturi suna ce mai ƙarfi. Waɗanda suka ce wuturi dole ne, suka ce a dole ne, su ma suka dawo suka ce umarni fa annabi ya bayar. Wata ran manzo Allah ya ce autiru ya ahlul qur'an, ya ahlul qur'an, ya musulmi da Allah ya baku qur'ani ku yi wuturi. Suka ce irin annabi ya bada umarnin abu waki sai ce ba dole bane, sai dai an samu dalilin da ya saukar da shi daga dole, daga wajibi. Suka ce mu annabi ya ce mu yi, dan haka mu muna nan kan umarnin annabi. Wannan shine dalilin me hanafi ya autiru ya ahlul qur'an. Suka ce kuma ga hadisi manzo Allah yana cewa alwitru haqqun wa man lam yutir fa laysa minna, wuturi dole ne, duk wanda bai wuturi ba baya cikin mu. Yace ba suka ce yanzu ba dolan bane, zai ce wanda baya yi baya cikin mu? A suka ce wancan bayanin sallolin farilla daban, dole ne, amma wannan ma wata salla ce ita ma ce mai ta dole, kar a bata. To fa ana fa bugawa yau. Suka ce in banda ko ba jamhuru ba za ku fahimta ba, ai annabin ne yace inna allaha qad zadakum salatan hiya khairul lakum min umri an-na'am wa hiya al-witr. Mun yadda salloli biyar, lalle salloli biyar salloli ne na wajibi na dole, amma ga hadisi manzo Allah ya ce Allah ya kara muku ha an yadda biyar ne amma an kara kad zadakum salatan Allah ya muku kari da aka zo muku bayanin falala kari aka ce wannan sallar ta fi a cika muku duniya da jajayen raquma yace wahiyal wutru ita ce wutri suka ce khalas mu wannan dalilan shi muka rike kawai wutri dole ne me yasa na kawo muku waɗannan maganganun saboda ku sani cewa wutri sallah ce babba kuma har duniya ta tashi ba za a daina wannan sabanin ba wasu sun tafi dole ce kawai wasu ne suka tafi ba dole ba amma dai zancen da yafi inganci dan kar ku ce na tafi na bar ku ban nuna muku ya za a yi ba wutri ba dole ba ne annal wutri laysa biwajibin sai dai sunnatun muakkadatun sunna ce mai karfin gaske ina fata ana fahimta yawwa to ya zamu yi da wannan hadisan da Abu Hanifa yace annabi ya ce al wutru haqqun ya zaka fassara wannan suka ce a'a ai al haqqu ana fada tabbat ana fassara shi da cewa abu tabbatacce al wutru haqqun ai al wutru sabitun a larabci ana cewa abu haqqun ana nufin tabbatacce ne lallai fa jama'a wutri tabbatacce ne akwai shi abinda annabi yake nufi kenan tabbataccen abu ne ba abu ne korare ba kenan sunna ce tabbatacciya to ya za a yi da mallabi wutri fa laysa minna fa duk wanda baya wutri baya cikin mu ya za mu yi da wannan hadisi ba ya ce duk wanda baya cikin bai yi ba baya cikin mu ba a'a suka ce abinda ake nufi fa laysa an wato ala hadin al khalis al kamil baya kan cikakken shiriyar mu duk musulmin da baya wutri to baya kan cikakkiyar shari'a shiriyar mu ma'ana yana kan shiriyar mu amma ba cikakkiya ba ya tauye addinin sa shine abin da ake nufi amma ba ana nufin alhadi ladin shiriya na cewa musulmi ne ko kafiri ba ba haka ake nufi ba ina fata ana fahimta to sai abu na gaba mallam yace yuf'al bainal isha'i wal fajr me ma'ana yuf'al bainal isha'i wal fajr ana yin sallar wutri tsakanin isha'i da asubai to nan kuma za mu fafata to yanzu ana yin sa tsakanin isha'i da asuba kenan an su a gaya mana lokacin yin wutri kenan in yanzu mutum bayan magariban nan yayi wutri bai ba in wani ya je yayi wutri da rana bai ba a yaushe ake wutri bayan isha'i da kuma dabda asubahi kafin asubahi asubahi tana yi lokacin wutri ya fita shi yasa malamai suka ce yo ai ya ishe ku kusan falalar wannan ibada ta wutri ka duba tsawon lokacin da aka ba wa wutri sai da aka dauki kusan lokutan salloli biyar din duka aka ba wutri shi kadai suka ce tun daga isha'i duk wannan lokaci ne na wutri har alfijir yake to kai wannan sallah tana da girma to abinda ake nufi da al-isha shine lokacin sallar isha waqtul ashiyi kenan yaushe ne ne lokacin sallar isha'i ba'da dhahabi shafaqi bayan wani abu da ake ce da shi shafaqi in ya buya idan rana ta fadi in magariba ta yi a yamma ne ko akwai wani jan abu haka yana kwanci to in ya bata in ka daina ganin sa kawai isha'i ta yi sai ka je kai sallah ko da baka da agogo to lokacin wutri yana farawa ne idan ash-shafaqul ahmar ala al-asahha kenan ya buya saboda hadisin Aisha Allah ya yarda da ita tace fa tabda'u salatul isha'i bi maghribi ash-shafaqil ahmari lokacin sallar isha'i yana farawa ne da buyan shafaqi ja na yamma din nan waya samiru waqtuha ila tulu'il fajr as-sadiqi tace lokacin isha'i yana tafiya har zuwa fitowar alfijir na gaskiya to yanzu matsala ta biyu shine shi shafa'i da shi wuturi me ake lura da shi ne ana lura da sai an yi sallar isha'i ne a yi shi lokacin sa gare ka kai in baka yi isha'i ba lokacin wuturi bai yi ba koko ana nufin idan dai isha'i ta shiga koyaya ma dai lokacin wuturi yayi kun gane bambancin magana shin ana nufin daga gama isha'i sallar isha'i yin isha'i gama sallah shine lokacin ta ko kuwa daga lokacin isha'i ya shiga koda wasu ma ba su yi sallar isha'i ba ko ku sai in an gama isha'i to na san dai da mun kowa ya san cewa ba yanda za ka zo kai wuturi ba kai sallar isha'i ba ko ba ka bane to amma kun san ina sabanin zai mana amfani wanda ya hada magariba da isha'i ai lokacin isha'i bai ba wanda ya hada magariba da isha'i a lokacin magariba kun fahimce ni kaga yanzu anan yayi sallar isha'i amma ba lokacin isha'i ba to yanzu zamu zo da maganar shin daga gama isha'i ne ya halatta kai wuturi ko ko sai lokacin isha'i ne ake wuturi Allah ya sa kuna ganewa idan ka dauki ra'ayin kana gama isha'i ne lokacin wuturi yayi to kenan ko ka hada magariba da isha'i a lokacin magariba kana gama isha'in ka zaka kawo me kai wuturin ka koda lokacin isha'i bai ba kaji wannan idan kuma kace a nana Aisha da tace ma bainal isha'i ila al-fajr tsakanin isha'i zuwa al-fajr yake to kenan tana nufin sai lokacin sallar isha'i ya lokacin wuturi ya shiga kenan koda ka hada sallah magariba da isha'i a lokacin magariba in dai lokacin isha'i bai shiga ba to bai halatta kai wuturi ba a kasar raka malamai suka ci al-ibratu bi waqti al-isha'i la bi fi'l al-isha' abinda za a lura da shi lokacin isha'i shine lokacin wuturi ba lokacin da aka aikata sallar isha'i ba wannan kauli na farko kina al-ibratu bi waqti al-isha'i la bi fi'l al-isha' abin lura yaushe ne lokacin isha'i yayi hakikatan ba yaushe aka yi isha'i ba kenan yanzu mutumin da yake tafiya yana tafiya yaje ya hada magariba da isha'i a can hanya da magariba yayi to kaga a wannan kaulin bai zai taso yayi wuturi ba me yasa saboda lokacin wuturi bai ba ina fata na fahimta ita isha'i tana da hali biyu ka sallace ta a lokacin ta wannan da ijma'in malamai duk wanda yayi isha'i akan lokacin ta ya halatta ya dauko wuturin sa ya buga bayan isha'i akan lokacin ta hali na biyu ka hada tsakanin magariba da isha'i kai ta a lokacin magariba kamar misali alhajin da yaje Muzdalifa kaga yana hada magariba da isha'i a lokacin magariba in yaje da wuri idan ka je Muzdalifa da wuri ka riski ana magariba a matsayinka na alhaji ya halatta kai magariban ka kai isha'i an halatta maka duk da cewa lokacin isha'i bai ba me yasa aka ce kai saboda a Muzdalifa ne to me kwanan Muzdalifa da yake so ya ci gaba da baccin sa bayan ya gama isha'in sa a Muzdalifa zai iya kawo wuturin sa to kun ga wannan wata matsala ce idan anan gurin kace al-ibratu bi salati al-isha abun lura shine yin sallar isha'i ba wai shigar lokacin isha'i ba kenan ya halatta dan Muzdalifa yayi wuturin sa a lokacin koda isha'i bai yi ba idan kuma kace a'a lokacin sallar isha'i ake nufi ba aikata sallar isha'i ba to kenan dole sai ka jira ka duba agogo in lokacin isha'i ya ce ka zo kai wutirinka. Ina fata ana fahimta. To wace magana ce tafi karfi a cikin maganganun nan guda biyu? Zancen da yafi kowanne karfi a cikin maganganun wanda babu sabani a kai shine ka hakura sai lokacin isha'i, lokacin ne isha'i yayi sai kai wutiri. Kenan waɗanda suke yawan tambaya, to yanzu malam in ana damana an hada magariba da isha'i, ni ina so zan shafa ina da wutirina, to ya zan yi? Idan yayi wutirinsa a wannan masallaci a lokacin bai saba wa Allah ba, don wasu sun faɗa al-ibratu bi fi'li al-isha la bi waqti al-isha. Idan kuma yace a shi ba zai yi ba, sai ya koma gida in daidai lokacin da ake yin isha'i yayi, an yi isha'i ga wanda ba su je suka hada jam'i ba, yayi wutarinsa bai saba wa Allah ba, yayi daidai. Ina fata ana fahimta. Yawwa, to wannan kenan. To abu nan kusa da ƙarshe da zamu tsaya akan wannan harkar wutarin shine da aka ce yuf'alu bainal isha'i wal fajr, za a aikata ta tsakanin isha'i da alfijir. To kaga, to ya magana idan alfijir ta ke toke ne? Idan alfijir sadiq ya bayyana min al-kadhib ba'da al-adhan, za a yi wutiri? Alfijir ya ke to lada ne duk sun kira sallah, ana ta raka'atan alfijir za a yi sallar asubahi, sai wani ya zo masallaci shi kuma yana buga wutiri, ya yi wutiri a kan lokaci? Saboda aka ce bainal mai isha'i wal fajr. To wasu kuka ce wal fajri ai ana nufin sallar asuba, to ni ban yi sallar asubahin ba, ni ban yi ba sallar asubahin, tunda an ce bainal isha'i, ai bainal salatul isha'i wal fajr wa salatul fajr. Wasu kace a'a, ba wa salatul fajr ba, wa tulu'il fajr ake nufi da ketowa alfijir. Kaga kenan zai iya alfijir ya keto ka makara ba kai sallah ba, alfijir ya keto masallacin ku suna jinkirtawa ba a tare sallah ba, tunda dai alfijir ya keto, to shikenan lokacin wutri ya riga ya tafi. Idan kuma ka tafi akan cewa in dai ba kai asubahi ba zaka iya yi, wanda wannan ra'ayi ne wanda yake bashi da karfi sosai, duk da cewa an samu wani ra'ayin da yake dan goyen bayan wannan cewa wasu daga cikin sahabbai sun ba da dama idan an kira, in an kira asubahi to a daina yin wutiri. To in an kira, to in ba kira ba fa kenan za ka yi wutiri. Zai iya yiwuwa lokacin ya shiga kuma ba a kira ba, to sai suka ce ba kiran ake nufi ba. Zai iya yiwuwa lada ne shi ma ya sakaci ya makara bai kira da wuri ba, kawai a hakura da abinda aka faɗa da zarar alfijir ya keto kawai ba za a yi wutiri ba, sai mutum ya kame ya bari sai rana ta fito, sannan sai ya rama shi. To ya ake rama wutiri? Wai saboda muhimmancin wutirin ba ka so a ce yau littafinka ya tafi baka yi wutiri ba, za ka iya rama shi bayan rana ta fito in kana masallaci ko kana gida. To amma kuma yadda za ka yi, raka'a biyu ne za ka yi, dan ba a yin wutiri a rana. In kai ɗaya sai ka daɗa ƙarowa ɗaya ka ce to saboda rana ne, dan wutiri ba sallar rana ba ne, sallar dare ne, to sai Allah ya baka wannan lada ɗin. Ina fata ana fahimta. Yawwa, to wannan kenan. Sai abu na ƙarshe, ku yi haƙuri bari ɗan ƙarasa a gurguje adadin raka'o'in wutiri. Raka'a nawa ne wutiri? Ya ce aqalluhu ne nawa, ya ce a littafin ku wa aqalluhu raka'atan wa aktharuhu 11 raka'atan, mafi yawancinsa raka'a 12 11, mafi karancinsa raka'a 1. Asalin sallar dare manzon Allah ya faɗa hadisi salatul layli masna masna, sallar dare jama'a, sallar dare raka'a biyu kai sallama, raka'a biyu kai sallama, raka'a biyu kai sallama, shine sallar dare. Wannan shine best sallar dare. Amma kuma ba dole ne za ka yi sallar dare sai kai wannan tsarin ba, la tsarurruka kamar haka. ana iya yin wuturi da raka'a uku, ana iya wuturi da raka'a biyar ko raka'a bakwai ko tara. Ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-witr haqqun faman sha'a yutira bi salatin aw bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in, har zuwa karshe wanda ya ga dama ya wuturi da kwaya daya shine mafi karancin lambar wuturi, ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara, duk annabi ya irgo su alaihi salatu wassalam. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Bukhari riwayar ummul mu'minin Aisha, manzo Allah yayi wuturi da raka'a biyar. Yayi wuturi da raka'a nawa? Biyar. Zamu dawo mu bayani ya ake wuturi da raka'a biyar. Akwai wata riwaya ta zo annabi yayi wuturi a riwayar Aisha, a riwayar Ummu Salama cewa annabi yayi wuturi da raka'a bakwai. Aw tara fil witri bi sab'in. Inji Ummu Salama. Aisha tace yayi da guda biyar. Ummu Salama tace yayi da guda bakwai. Sannan ya zo a riwaya annabi yayi wuturi da raka'a tara. Shi ma riwayar na Aisha ne, tace autar bi tis'in. To amma yayi tace walam yaqud illa fi as-saminati. Kurin annabi ya ta zura rako'in nan. Yayi tai bai yi zaman tahiyya ba sai da ya zo raka'a ta takwas. Kun gane? A yau yanzu muna bayani akan nau'in wuturin sallar dare kenan. Da nace wuturi wuturi yanzu na da ina nufin sallar dare ne ai. Ai shine wuturin qiyamul layl, sallar dare shine wuturin. To wata rana Aisha tace annabi wata rana ina kallon sa sai da ya wuturi da raka'a tara. Amma da yazo yayi daya ya zauna bai yi tamatayya ba, ya miyu bai zama tayya ba. Ba wai zaman tayyan yayi ba. Duk ya tsallake. Ashe zai iya kai ta hada salloli, kai ta hada, kai ta hada, sai da ya hada raka'a takwas. Kurin sai aka ga ya zauna, ya zauna yayi tahiyya. Bayan ya zauna yayi tahiyya shikenan sai ya yunkura, bai yi sallama ba a raka'a ta takwas din, sai ya karo raka'a daya. Yana karo raka'a dai kai sai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tace umma sallama salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wannan a gida aka ganshi, ba wanda ya ganshi sai matarsa sai Allah. Kenan wata rana idan ka auna agogonka ba za ka iya raka'a 11 ba, za ka iya yin tara. To ya halatta ka jero takwas, sai ka zauna kar kai sallama sai ka karo daya. Ana iya yin wuturi da raka'a 11, wannan shi yafi riwaya tafi inganci tafi yawa. Afwan, tafi yawa nake so in ce. To shi kuma yin wuturi da raka'a 11 yana da kamanni da dama kamar haka. Ka iya biyu kai sallama, biyu kai sallama, biyu kai sallama, in kai sau biyar, in ka tashi sai ka kawo nawa? Daya. Shikenan 11 ta samu. Sura ta biyu ka jera hudu a jere, hudu a jere, sai kai sallama daya. Kar kai zaman tahiyya fa a tsakiya. Hudu a jere kai sallama, hudu a jere kai sallama. Daman sallan nafila ko ta rana ne ma, ya halatta ka jera raka'a hudu kamar irin ta azhar. Ka jera raka'a hudu a jere kake na mantiya sai kai assalamu alaikum. To anan yanzu da daddare kai hudu a jere, kai sallama, ka ƙara hudu a jere, kai sallama, kai nawa? Takwas. Ina fata ana fahimta. To sai kuma ka dauko uku a hade. In nace a jere ina nufin a hade. Sai ka dauko uku a hade sai kai sallama. Kaga sallama uku raka'a 11. Ina fata ana fahimta. To wanda ya ga dama kuma zai iya yin wuturin gabaki ɗaya ma da raka'a uku kawai. Yayi wuturi da raka'a uku kawai. Shi ma riwaya ta zo, watakila ya tashi a makare, bayi da lokaci, a watakila bayi da lafiya, watakila yana kan hanya yana tafiya ne kuma baya son wuturi ya kubuce masa, shikenan. Yana da daman yayi ya kamar yadda hadisi ya zo na Ubay ibn Ka'ab. To ya ake da raka'a uku? Kai biyu kai assalamu alaikum, sabbi isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafiruna, ka miƙe kai fatiha qul huwallahu da falaki da nasi, kai ruku'i sai kai sallama biyu raka'a uku. Kaji daya na biyu ukun gaba daya kai su a hade, kar kai zaman tahiya. Kudin sai ka hade, watakila kana sauri, kana da uzuri, ko kuma kana so ka raya sunna, kawai sai ka hade guda ukun, sai kai assalamu alaikum, wato raka'a daya yayi wannan sallama daya duka waɗannan bayanai gabaki daya Hafiz Ibn Hajar ya kawo Shimfatul Bari lokacin da yake bayani akan wuturi bayan wannan menene dalilin da yasa aka sunnanta mana mu yi wuturi mu yi sallah da daddare shine mu samu wa kanmu ƙarin lada nayi muku bayani a baya sannan me aka fi so dangane da sallar dare a dade a tsaye ko ku ayi rakoi da yawa ita sallar dare ita wuturi na ga muku wuturin suna ne ko ɗaya ko uku ko ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko akwai riwaya ma sha uku to me aka fi so shin da daddare da mutum ya tashi ya ta sallamu alaikum ya ta sallama da rako'i da ruku'i da sujjada wanne yafi ko ku ya tsawaitawa ya dade a tsaye wasu malaman suka ce ina ai abin da ake so a sallar dare ai ya yawaita yin salloli ya ta salamu alaikum ya ta ruku'i ya sujjada mai yawa ya ruku'i mai yawa shine kake ganin hukumar Saudiya suna yin sallar tarawih raka'a 23 sun dauki wannan fasara ne me dalili suka ce ai annabi ne ya fada yace salatul layli masna masna su sai su yi tarawih kuma su yi tahajjudi su yi tarawih a zo a cika tarawih sannan kuma a fito tahajjudi kuma duba yan awanni a zo a fita goma ba za su yi wuturi ba sai kuma in sun je sai su yi 11 da daddare sai su yi wuturi haka suke me dalilin ku annabi ne yace masna masna biyu 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 fa idza khashiya ahadukum alfajr falyutir bi wahida idan ɗayan ku yaji tsoron alfijir zai keto masa ya wuturi da kwaya daya wasu ka ce a sallar dare ba yawaita ruku'i sujuda aka fi damuwa da shi ba tulul qiyam a dade a tsaye ina fata ana fahimta ku da kuka ce a yawaita sujjada da rukui mai dalilin ku suka ce gashi nan wani bawan Allah ya zo ya tambaya annabi ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka ni kawai abin da nake so in zama ina tare da kai a gidan aljanna yace kana so yace gore sai annabi ya ce to fa inni ala nafsika bi kasratis sujud ka ce muke ni akan kanka ka zama muna tare to ka yawaita yin sujjada sai malamin suka ce a ashi ana so ai sujjada a dago ai sallah a dago ai kula uzu rabbil falaki da nasi inna ataynaka alamtara kaifa ai ta yin sujjada da yawa ina ba ta kula ce suka ce ayyuka bi yace bi kasrati as-sujud fa inni ala nafsika bi kasrati as-sujud to wanda suka ce tsayuwa ake so ba suka ce a ai annabi ya faɗa an tambaye shi ayyu salati afdal wace sallah ce tafi falala yace tulul qunut sallar da aka dade suka ce kuma aikin annabi ma ya tabbatar nana Aisha ta ga manzon Allah yana kiyamu laili yana sallah malam da daddare kafar ta kumbura ta yi dum bayan ta kumbura ta yi dum sai ga tana furzar da ruwa ta fara fashewa iya ta zabga karatu ta ce ya rasulullah ya annabin Allah ya yi za ka dora wa kanka abinda Allah bai dora maka ba ya za ka wahal da kanka kana sallah kafa ka ta fashe ta kumbura ya juya ya kalle ta bayan ya idar da sallah ce ya Aisha afala akunu abdan shakura yanzu ni ba zan zama bawa mai godiya Allah ba bayan falalar da Allah ya sani shugaban halitta gaba daya kuma in kwanta ina bacci kan ina tashi ina sallan nan kafata tana kumbura dan nuna wa Allah na gode masa akan falalar da ya mini Allahu akbar da haka bu al maqsud min qiyam al layl babban manufa akan sallar dare a dade ana zai shine wasu suka ce da kai raka'a 11 daga jajjerun surori pat 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 ka sallame ka gama to gwanda ka samu raka'a 4 lafiyayyu ko 5 ko raka'a 3 ka zuba karatu suka ce me dalili suka ce kun ji fa an ce manzo Allah ya karance bakara gaba daya a tsaye ya shiga Nisa'i ya shiga Ma'ida ko ya shiga Ali Imran ku duba girman surorin nan da tsawon su duk a raka'a dai annabi yayi sai wani ya tashi tsakar dare kun ya ce inna adai na kalkausar ya tsunkuya suka ce al-ibra abinda aka fi damuwa da shi a sallar dare dadewa a tsaye sannan kuma ana son karatun qur'ani da daddare wa rattilil qur'ana tartila suka ce riwaya ta zo duk mutumin da ya tashi yana sallar dare da qur'ani malam dan da mun dade wai da qur'ani ne ake da to da mun dare gidan qur'ani ne idan mutum ya tashi yana karatun qur'ani yana sallar da daddare malam Allah yana wakilta mala'ika yazo ya sa bakin sa a bakin makarancin kana karatu qur'ani malaika yana hadiye qur'ani Allah suka ce sai kai kadan kai da yawa ina fatan kuna fahimta to abubuwan ne suna da yawa sai dai mu hakuri bari mu danda kata ana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ya mana afwa wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fai mana insha Allah ta'ala a sati karatu na gaba kenan zamu dora ne akan hukuncin al-qunut kuma addu'ar al-qunut din nan da ake yi hukuncin ta a sallar farilla a hukuncin ta yin ta ma wasu ma sun ce ayi wasu sun ce kar ma ayi gaba daya to wannan rikicin insha Allah na alheri shi da mu shiga a karatu na gaba abinda muka faɗa dai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afwar Allah ta'ala wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته